This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarki na Hashim Gulen tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke samu wannan shirin a yau ranar Laraba 12 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Sakataren Janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a gaggauta sakin dukkan ma'aikatan da hukumomin Houthi ke tsare da su a Yemen. Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara a kudancin Gaza na cikin hadari. Hamas ta mai da martani ga daftarin amincewa da tsare da wuta a Gaza da Amurka ke marawa baya.
Kanin labaran kenan aka saurara. Yayin da ake ci gaba da fuskantar tsamin dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Benin. Wasu na ganin hakan bai kamata ya shafi talaka ba.
Wannan takaddama gaskiya mu wurin mu tsakanin magabata da magabata ne ce kamata ya abun su. Mu talakawa fidda mu cikin wannan abun. Su bude mana hanya harkoki a jansu.
Haka kuma na ajiyar kwamitin kula da harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawa ya bincike dalilin faɗowar wata hajiya daga saman Benin. Mai hawa goma a Saudiya.
Rudewa da rashin sabo da wani abu wanda Allah shine masani yasa ta riga ta fado daga wannan wuri kuma Allah ya mata cikawa. Wannan shine za a kira kaddara.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken rahoton nan. Sannan kuma ya tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sun ne shi da kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya talata sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da a gaggauta sakin dukkan ma'aikatan da hukumomin Houthi ke tsare da su a Yemen. A ranar Litinin ne ɗan tawayen da Iran ke marawa baya suka sanar da cewa sun kama ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya su 13 inda suka yi ikirarin cewa hukumar da suke yi wa aiki na da alaka da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA. Da haka suka ce sun shafa shekaru suna aikin leƙen asiri a ƙasar. An kuma tsare wasu jami'an Majalisar Dinkin Duniya su hudu a ƙasar tun bayan da aka kama su a shekarun 2021 da shekarar 2023 ba tare da samun ganawa da hukumomin su ba ko iyalansu. Guterres ya ce a ganawar da aka yi a ranar Talata da manzon musamman zuwa Yemen, Hans Greenberg, ya yi watsi da zarge-zargen ya kuma ce ya damu matuƙa game da irin yanayin da waɗanda ake tsare da su ɗin ke ciki. Hukumar kula da yara ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara a kudancin Gaza na cikin haɗari sakamakon zafafan ɓarin wuta a Rafa. Shugaban yankin na hukumar asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka, Adele Coder, ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa hotunan yara masu tada hankali na ci gaba da bayyana daga Gaza, inda yaran ke mutuwa akan idan iyayensu sakamakon ci gaba da karancin abinci, ababen gina jiki da lalata cibiyoyin kula da lafiya. Hukumar ta UNICEF ta ce kusan yara 3,000 daga cikin yara 3,800 da ke samun kulawa daga cutar karancin isasshen abinci mai gina jiki ake yankewa daga samun kulawar ta ceto rai a sanadiyar yakin. Ana da fuskantar kalubale wajen shigar da kayayyakin jin kai a kudancin Gaza, duk da dai an dan samu ci gaba kaɗan da ba a rasa ba wajen shigar da abinci a yankin arewaci na Gaza, amma shigar da kayan jin kai a yankin kudancin Gaza ya ragu matuƙa, cewar hukumar ta UNICEF. Hamas ta mai da martani ga daftarin amincewa da tsagaita wuta a Gaza da Amurka ke marawa baya ta hannun masu shiga tsakani na Qatar da Masar. Qatar da Masar na duba martanin na Hamas kuma sun tabbatar da cewa za su ci gaba da shiga tsakani tare da Amurka, yayin da Amurkan ta ce tana duba martanin na Hamas. Hamas da karamar kungiyar jihadin musulunci sun ce a shirye suke su taka rawar da za ta kai ga samun matsaya, inda suka fifita batun dakatar da yakin baki ɗayan shi. Isra'ila da Hamas zai kowannen suna buƙatar shirin tsagaita wutar ya amince da buƙatunsu, wani abu da ke buga alamar tambaya kan yiwuwar cimma matsaya ta ƙarshe. a cikin tattaunawar Amurka ta ce za ta samar da ƙarin tallafin jin kai ga farar hula Falastinu da ke Gaza da yankunan da ke kewaye domin amsa kiran buƙatar jin kai na gaggawa da kenan. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
In an jima kaɗan hagu za su saka da labarai. Kafin nan gwamnatin Nijar ta sanar da ɗaukar matakin da suka dace domin karɓo jami'an ta da hukumar Benin suka kama. Sai dai ana samun saɓanin ra'ayoyin 'yan Nijar kan yadda hukumomin sojin ƙasar ke tunkarar rikicin tsakanin ta da makwabciyarta. Wakilin Muhammad Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani.
Sannu a hankali dangantaka tsakanin hukumomin Benin da na Nijar na ƙara tsami inda bakaken maganganu ke ci gaba da fitowa a bakunan shugabannin kasashen biyu masu makwabtaka da juna har ma da magoya bayan su. A sanarwar da hukumomin mulkin sojan ƙasar Nijar suka fitar sun kuduri aniyar yin amfani da matakan da suka dace domin kubutar da jami'an ƙasar ta Nijar da gwamnatin Benin ta kama bisa zargin su da shiga ƙasar ta ba bisa ka'ida ba. To sai dai masu goyon bayan hukumomin Nijar na zargin ƙasar Benin da zama kawwa uwar gami a cikin wannan rikicin.
Matsayin mu na 'yan ƙasa gari a cigaba da dadewa tunda su sun ga hakan ta gyara su to a ta yi hakan wanda gwamnati ya yi wa'angan sojoji wanda suka yi su ci gaba hakan da suka yi moshon mu alheri ne shi makin iya zamanto mugun maki ne ko mugun makwabci ne doki mataki bisa shi
muna goyon ba su 100% hukumomin mu mun sani ci gaba suke nema mun sani kishin ƙasa suke yi kowa ya tabbata ya san da haka ne shugaban ƙasa na Benin ai bai nema hanyar lalama inda ana nema hanyar lalama shi zai zo a nema hanyar lalama a ci gaba shi
A yayin da wasu 'yan Nijar ke jinjinawa matakin hukumomin Nijar, wasu 'yan ƙasar Nijar na ganin matakin da hukumomin Nijar suka ɗauka ba shi ne mafi a'ala ba.
Wannan takaddama gaskiya murinmu tsakanin magabata da magabata ne ce kamar su yi abinsu. Mu talakawa su fidda mu cikin wannan abin. Su buɗe mana hanya harkoki a yansu. Da takaddama gada ake ciki wannan gaskiya ba ta gyara mu. Mu abin da muke fata dai a buɗe hanya.
Ni dai abin da nake gani hayoyi ne na tattaunawa ya kamata a bi don shayo kan waɗannan takaddamomin da suka ƙi suka ƙi tayewa. Mahukuntanmu su maida niyya a shayo kan wannan abin don saboda su maido hankali wajen abin da ya damu talaka ya maido hankali wajen aikin ƙasa.
Wasu ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar na ganin akwai buƙatar ƙungiyoyin duniya su shiga cikin lamarin Nijar da Benin domin warware rikicin ƙasashen biyu cikin ruwan sanyi. Sani Iro ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Abin da ya kamata a yi a nemi ƙungiyoyi. Yoyi na duniya masu fada aji masu karfi to ne kirawo kasashen namu a wata kasa ta makwabciya a zo can a sasanta wannan abu shine mafi ala a gare mu in ma ba a je kasar makwabciya ba ana iya neman ko kasar ta Benin ko ta Nijar cikin kasashen namu a zo a yi ta zamna a sasanta mu ya shine mafi ala a gare mu amma wannan abu bai gyara mu kowa tsakanin mu da su
sai dai al'ummomin kasashen biyu sun tunatar da shugabannin kasashen Benin da Nijar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu mai dimbin tarihi tare da yin kira da a samar da sulhu a tsakanin kasashen biyu. Hamid Mahmud muryar Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar.
A gai da Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya.
Jam'iyyar siyasa mafi girma a Afirka ta Kudu ta buƙaci kotu mafi girma a ƙasar da ta hana zaman sabon zaɓaɓɓiyar majalisar dokokin ƙasar da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a makon nan bisa dalilin makoki da ta ce ya dabaibaye zaɓen na ranar 29 ga watan Mayu. A ranar Juma'a ne aka shirya majalisar dokokin ƙasar za ta rantsar da 'yan majalisar domin kama aiki su kuma zaɓi sabon kakakin majalisar da mataimakin shi da kuma shugaban ƙasa. To sai dai duk da haka jam'iyyar Mukonto Sewizwe MK wadda ta zo ta uku a zaben na kwanan nan ta shigar da ƙara tana neman kotun tsarin mulkin Afirka ta Kudu da ta yi watsi da ƙudurin hukumar zaben ƙasar na bayyana zaben a matsayin sahihi kuma ingantacce. Jam'iyyar ta MK wadda tsohon shugaban ƙasar ta Afirka ta Kudu Jacob Zuma ke jagoranta ta yi zargin an tafka kurakurai a zaben inda ta yi kiran da a sake sabon zaɓe. Majalisar gwamnatin riƙon ƙwarya HC ta naɗa sabuwar majalisar ministoci a jiya Talata a matsayin takun ƙarshe na sake gina gwamnatin da za ta jagoranci ƙasar wadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya dabaibaye. Mai magana da yan gwamnatin Kechia Marcellus ya tabbatar da kasantuwar majalisar da ministocinta ga kafar labaran Associated Press. An naɗa babban mai shari'ar Prime Minister Gary Colonel Carlos Hercules a matsayin ministan shari'a da tsaron al'umma. Yayin da shi kansa Cornel ɗin ya zama ministan cikin gida sai Jean-Marc Bartier Antoine a matsayin ministan tsaro. Asar Haiti da yana ta tagurza da kungiyoyin yan ta'adda da ke da ikon akalla kashi 80 daga cikin kari na babban birnin kasar Port-au-Prince. Kasar na kuma shirye-shiryen marabta wata rundunar yan sanda daga Kenya da Majalisar Dinkin Duniya ke mara baya da ake sa ran isar ta kasar a nan da makonni masu zuwa.
Labaran duniya kenan aka tura daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin kula da harkokin kasashen waje na Majalisar Dattawa ya gudanar da bincike kan durƙuwar wata hajiya ƴar Najeriya a Madina daga Benin mai hawa goma kuma ta rasa ranta. Wakilan kwamitin sun zirci gidan da aka sanya faru a dabda unguwar Markaziya a Madina. Ga Nasara da Melikaya da wannan rahoton.
Shedu da bayanai da hotunan talabijin na tsaro wato CCTV sun tabbatar matar daga jihar Kwara da kanta ta haura har hawa na ƙarshe ta hayi rufin masaukin bakin dake kan titin Sayyidul Kudiri. Wani yana jan hankalinta daga ƙasa cewa nan ba hanya sauka bane, amma sai ta yi alkafura ta sulmuyo ƙasa. Mutumin yayi yunkurin tare ta amma bai samu nasara ba, ta bugu da ƙasa nan take ta mutu. Dan tawagar sanata Ali Indume ya ce sun bincika sun gano akwai karar kwana a yanayin mutuwar matar.
Mun damu da wata mata a nan ginin daga Kwara wanda aka ce ko ta yi committee sun sai ne ko kuma abin da muka zo muka fahimci cewa gaskiyar magana shine ina ga ta rude ne da aka zo CCTV da ya nuna akan cewa fadowa ta yi kuma shine ya zama mata ajali. To muna fatan dai za a daina irin wannan abubuwa, ta da mutane hankali ba amfani. Ka fadi abin da ka gani da idonku kuma ya zama to gaskiya ne.
Shi kuma sanata Sahabi Ya'u ya ce haƙƙin su ne su yi bincike don tabbatar da ana kula da walwalar al'adun.
Rudewa da rashin sabo da wani abu wanda Allah shine masani yasa ta riga ta fado daga wannan wuri kuma Allah ya mata cikawa. Wannan shine za a kira kaddara, domin Allah nan kasar ta take kuma anan Allah yake son ya karbe ta, wannan abu ya auku Allah ya karbe ta.
Sanata Ya'u ya kawo misalin labarin da aka yada na dan ruwan kunu da kosai da ake cewa ana bawa alhazan.
Zancen cin abinci ko kuma wani abinci da aka taba nunawa a ƙasa a gida cewa alhazan mu suna cin kosai da kunu wanda ba isasshe ba, wannan sam mun zo mun ga wani abu daban. Domin anan ko a gida in Allah ya suturta ka iyakacin abincin da za a baka kenan.
Kwamishinan nazari da kididdiga na hukumar alhazan Farfesa Abubakar Eya Gawal ya yi alwashin za su bar kofar hukumar a buɗe don gujewa yaɗa jita-jita.
Ka san mutane za su yi ta watsa abin da ba su ci ba su gani ba, amma alhamdulillah su da kansu sun yarda kuma sun tabbatar cewa wannan ba wani sakaci ba ne. Iyaka dai ƙarin kwana ya zo ta rikice ta faɗo, an yi ƙaddara da ƙarin kwana kuma shi mutuwa dama lokaci ne kuma Allah ya karɓi a bishi a nan Madina.
Aƙalla dai akwai buƙatar jami'an kula da alhazai na jihohi su riƙa zuba ido kan alhazan don kaucewa yadda ake cutar wasu alhazan a canjin dala zuwa riyal da wasu ɓata gari ke yi. Hakanan sai ɓatar alhazai da yanayin birni da lantarki kan ɗimauta, kamar wannan alhajin da ya shafe dare yana neman gidansu bai gano ba.
An yi sallar isha'i da aka yi mai dukkan horo sahi mai yawa, to wa'anda muke tare sai suka shiga gaba wa'anda na kakkaji har yi wa ka tuli mutum. Suka yi mutane da sa'in da suka yi.
Za a gudanar da hawan arfa a Asabar din nan mai zuwa, don haka alhazai na nufar Makka. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Madina.
A gai da Nasiru Adamu Elikaya, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31 da kuma 60, sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. A duk lokacin da ake so za a yi ba shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu na yanzu da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirinmu na makon jiya, mun ji yadda tashin farashin canjin kudaden kasashen waje musamman dalar Amurka na shafi tattalin arzikin jama'a a cikin shekara daya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya. To koya ya hakan ya shafi sana'o'i da ƴan kasuwa a ƙasar. Alhaji Dayyabo Salisu Sa'ad babban ɗan kasuwa ne a Najeriya.
Alhamdulillah, lalle kan kusan da za a rufe shekara daya an samu abubuwa fuskoki kala biyu, kusan da mai daɗi da mara daɗi, da ko ba komai a yanzu kusan wahalar ta fi ƙarfi, ko da ban faɗa ba kowa san haka rayuwar take. Kusan ɗan wahalin da ake sha kai tsaye yanzu wanda bai ma san maganar dala ba ga sannan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala. Dukkan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani. Kusan a yanzu mutane so suke ma dalar ta dawo ma yanda wannan gwamnati ta same shi. Kuma ana ga har abada an yi bai bai balle bane ta dawo, ma'ana ta dawo 700,750. Ana ga samun cawon nan kai yanzu so ma ake ta tsaya a duniya. Tunda ana ga yanda gwamnatin nan ta samu dala ma ba za ma su ta dawo a wannan tsarin ba. Dalilin shine wannan wahala ta farko da ɗan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan ta kawo tun daga abinda zaka tashi batun visa ticket zuwa so kayan zuwa duty tudi ya shafi wannan musibin. Kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki.
Wai daga ina da ina kuke kayan kuɗi?
Kusan duk wata ƙasar ta shahara a bangaren sama da kayayyakin Bulawus muna so kaya a cikinta. In ka ɗauke ni su India, China, Ceylan, Dubai, duk muna so kaya daga wannan ƙasashen. A wani bangare na Egypt muna son kaya gaskiya.
Kamar za a iya cewa magana canjin nan manufofin gwamnatin Tinubu akan harkar canjin musayan kuɗaɗen nan shi ne za a iya cewa shi ne ƙalubalen.
Eh, yana da alaka da wannan da mu da dukkan wani ma mai alaka da kasuwa irin cawa. Dalili da yasa na ba ku wannan misalin ko ba komai a wannan yanayin da ake ciki mun samu labarin cewar gwamnati tana gargadar duk wani embassy da aka sani cewar su daina alaka da dala. To wannan abu ne mai kyau. To amma a ta yin magana an ce wai ana dukan jaki ana barin teki ne ko ana mene na dima cikin karin magana. Ai maganar tun farko sai a hana biyan duci ma da dala. Tunda duk in ka je ka so kaya akan dala da dala ake buga dutin da za ka biya. To wannan yana daga cikin kalubalen da ba kowa ya san wannan abu ba sai wanda yake cikin tsarin. In an hana wancan to a gwamnatin ce ma a ringa biyan duci da naira. Amma in ka je in dala ta yi sama da dala za su buga maka, in dala ta yi ƙasa da dala za a buga maka. Kuma ƙasar nan kullum kuka yake naira ta kare. Kaga a yaje a tafi man saka daga sama har ƙasa duk abin da za a yi shi da naira.
Kamar kana cewa daidaita farashin dala da yanayin samar da ita shi ne sauƙi a gare ku.
Yana tasiri. Ko ba komai yanzu da ba ku wannan ɗan misalan alaji. In ka samu kuɗi da sauƙi, ka ga kuɗinka daraja ya yi ba lalacewa ba. Yanzu a kaɗan. Duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka ɗauki kamar India na farko ta tafi kusan fa sai ka bi wajen duty wajen miliyan 18-19. Kusan za ka ɗauki irin su China ne masu 16 da wasu abubuwa. Kuma kullum ina ƙara maimaita maka ya kamata a ce duty an dawo biyan duty da naira ba da dala za a buga maka. Saboda dalar kullum ta yi sama in ka buga. Kaga in abu ya zo da sauki dole jama'a mu zo mu sayar da kaya da sauki a cikin gida. Don ku babu sauki ta yana za a samu kaya da sauki. Alhaji akwai masu kama fa da yanzu koye kayan su masu ke ba su sayar. Kowa saboda ba su yadda ba ma lalle. Duk yanda ake ganin dala za ta yi ƙasa mutane ba su yadda ba. Koye kayan su ke sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su. Kusan fa irin wannan rayuwa fa ake za ka san.
Baya ga bacin musayar kuɗaɗe, canjin musayar kuɗaɗe, menene za a cewa yana gwamnati ta zo da wani tsari a wannan shekara daya wanda kuke ganin kamar ya zama kamar kalubale?
Shine maganar kowa ma da mu da kowa shine maganar mafita. Matakin farko da aka fara samu kafin ma mu kai ga wancan magana da muke na dala, alatin daga lokacin da aka maida man fetur halin da yake a yanzu, daga nan aka shiga masifa ta farko a ƙasar nan. Daga wannan lokacin ko na faɗa ko ban faɗa ba kowa ya sani.
Eh, amma misali muna so ka dinga alaƙanta wannan tsarin da yadda ya shafi sana'ar ku kai tsaye ko hada-hadar ku.
Hujjar da ya sanar ce ya shafi kai tsaye in ka tambaye ni akan hakan shine na farko a wannan dalilan tun muna ɗaukar mota musamman ɗauki irin J5 da take ɗauko mana kaya daga wani Chako Legas
za mu dauke ta akan naira 80,000. Yanzu fa ta koma ana dauko ta naira 240,000. Kaga kai tsaye ya shafa kasuwancin makan nan. Na biyu, wanda zai taso a baya ya zo ya sayayya ya hada abubuwa da dama. Yanzu ne sai dai ce ya uwa ne in zaka tafi sanya wobul. Mu kanmu yanzu da mu mu sun koma harka sai dai ka je kai wobul din. Saboda zaka dauke kar ma kai magana jirgi. Wannan zai hawa lazira da tafiya je su kai ko homa da zai bi boss din nan ya je su in ka dauki iya kudin sa da kudin abinci da zai shige su ya dawo za ga ya kashe abin da ya tafi naira 80,000 zuwa 70,000 sabanin ba naira 40,000 ko 30,000 da wani abu zai je maka to ka kai tsaye ya shafi kasuwancin mu in ka je kada duk wannan abu fa sai ka saka shi a cikin kasuwancin ka to shi yasa
na farashin ka
eh dole sai ka kara su saboda ai lissafi kake dubi ba kake dai ba don kai duba bin kai tsaye wannan harkar man fetur ta ƙara taka rawa akan wasu halaye da ake ciki an za a ƙasa da kuma kai tsaye na bangaren kasuwancin namu
to ya za a iya cewa mu'amala da na san kuna da kalubale na mu'amala da ma'aikata da sauransu yaya a cikin wannan wata 11 da suka wuce yaya za a mu'amala ku kasance misali
to alhamdulillah gaskiya tun daga waccan ƙarshen gwamnatin waccan da ta tafi zuwa yanzu alhamdulillah gaskiya mun fahimci juna tsakanin mu da ma'aikata ba ma samun wani kirjiya tsakanin mu da su domin tun a baya an diduba musamman muna da wobul da muke samu duk motar mu muna da wannan wobul za ka na kungiyar mu ne na Emplaus duk da jaraba da aka ringa samu ana samu a duba ana samu Allah ya tsallakar da mu gaskiya ba mu da matsala da ma'aikata yanzu alhamdulillah a baya dai mun samu amma yanzu ba mu da shi
waccan matsala ta da kace ta sababa wahalhalu akan harkokin kuna blouse din nan ma'ana cire tallafin man fetur da ya kara tsadar sha'anin transportation da kuma zancen masar kudin nan na dala menene misali shawara ku gwamnati tun da dai wannan ita ce karo na farko za a ce ta dauka shi ɗaya bisa hudu na wa'adin ta
shawara ta ta kai tsaye da gwamnati na farko in a yanzu ka san ma an ja layi an ce dala ta tsaya a wani yanayi wanda insha Allah ana sa ran da shekara biyu ko zuwa uku ma ba za ta motsa ba an samu nutsuwa ta farko shi ba tsadar ta tafi ko da za a yi tsadar a ce an ja muku layi akan kaza saboda ko a yanzu ba bangaren muke tattauna ba kusan ka kalli yanayin yadda aka yi budget da kuma yanda ake sayar da naira yanzu a kwamitance a bankuna za ka da bambanci abin sai ka kasa gane ya yake ne kuma a zahiri ni na kalla babu wani abu da mai kama da supplementary budget da za a ce an zo an yi a ƙasar amma sai ka kasa ganin dala tana da wani price kala biyu na biyu samar da ita ko kwance har yanzu na farkon samar da ita akan farashi daya a maido ta ko 1,000 ko abin da ya kama da haka musamman ma mu abin da hakun lake tani ba ƙasar na fa dala ta 1,000 ne duk wanda zaka jina maka magana dala ta dawo 1,000 wanda kila ta kankan da 1,000 ta mu da 1,000 dala in na samu haka da sauki amma ba a ce ta dara kuɗin mu bane cikin gida to wannan shine abu na farko na biyu da Allah zai taimake mu wannan gwamnati ta tunani ban koya ya kado shi karo yau kasa shi ma karin sauki ne musamman ma harkokin namu na cikin gida kamar bar magana fita waje harkokin cikin gida koya aka tafi price din mai ya
da gidan kayayyakin
eh da kayayyakin mu da masu saye da kayayyakin duka za a samu sauki domin kowanne yanzu ya yau kowanne matafiyan aje a saya sun yi rauni wanda zai tashi ya je so da kansa an yi rauni
masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kam a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Gai da Murtala Faruk Sanyin na.
Jama'a a ɗauki gada dama har nawa. Amurka dan yi ganka jama ta zanto kaucewa ai
wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙashi labarai an mafi wannan karan a takeice.
To san silo a takeice a jiya talata sakatare dana na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a gaggauta sakin dukkan ma'aikatan da hukumomin Hutu suke tsare da su a Yemen. A ranar Litinin ne ‘yan tawayen da Iran ke marawa baya suka sanar da cewa sun kawo ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya su 13 inda suka yi ikirarin cewa hukumar da suke wa aiki na da alaka da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA, don haka suka ce sun shafa shekaru suna aikin leƙen asiri a ƙasar. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rayuwar dubban yara a kudancin Gaza na cikin haɗari sakamakon zahafa ɓarin wuta a Rafa. Shugaban yanki na hukumar asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a gabas ta tsakiya da arewacin Afirka Adele Coder ya faɗa cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa hotunan yara masu tada hankali na ci gaba da bayyana daga Gaza inda yaran ke mutuwa gaban idan iyayensu sakamakon ƙarancin abinci da ababen gina jiki da lalata cibiyoyin kiwon lafiya. Hamas ta mai da martani ga daftarin amincewa da tsagaita wuta a Gaza da Amurka ke marawa baya a hannun masu shiga tsakani na Qatar da Masar. Qatar da Masar na duba martanin na Hamas sun kuma tabbatar da cewa za su ci gaba da shiga tsakani tare da Amurka yayin da Amurkan tashi tana duba martanin na Hamas. Hamas da karamar kungiyar jihadin musulunci sun ce a shirye suke su taka rawa da za ta kai ga samar da matsaya inda suka fifita batun buƙatar tsagaita yakin baki ɗayansa. Jami'ar siyasa ta uku mafi girma a Afirka ta Kudu ta buƙaci kotu mafi girma a ƙasar da ta hana zaman sabuwar zaɓaɓɓiyar majalisar dokokin ƙasar da ake shirin yi a wani lokaci nan gaba a makon nan bisa dalilan maguɗi da ta ce ya dabaibaye zaɓen na ranar 29 ga watan Mayu. A ran Juma'a ne aka shirya majalisar dokokin ƙasar za ta rantsar da 'yan majalisar domin kama aiki su kuma zaɓi sabon kakakin majalisar da mataimakinsa da shugaban ƙasa. Majalisar gwamnatin riƙon ƙwarar heshi ta naɗa sabuwar majalisar ministoci a jiya Talata a matsayin takun ƙarshe na sake gina gwamnatin da za ta jagoranci ƙasar da ƙungiyar 'yan daba ta dabaibaye.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya faru a kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsiya mu sake dawowa. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu amurgin hawa sharbar ta na kama wani shirin namu na yau da Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau ya yi sarfi da Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC cewa sai an jima kaɗan. Salamu alaikum.